Haka mai wuya.
Sunana Honorable Abdullahi Al-Haruna Rinka dan majalisa ne wakilin karamar hukumar Safana. Yanayin da yake muke ciki yanzu sai dai mu yi addu'a domin mu abin ya yi da tabarbarewa musamman Safana ta Arewa. Kusan yanzu abin ya zama ruwan dare kullun ne yau gobe jibi babu ranar da ainihin su wa'annan ƴan ta'addan ba su shigowa ko dai su dauki dabbobi ko kuma su dauki mutane.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadarmu da ku a wannan sabon shiri na tsakar murya, shirin da yau zai juya akalarsa zuwa ga harkokin rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta a wasu jihohin Najeriya, musamman jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Muna magana jihohi kamar na Katsina da Zamfara da kuma jihar Sokoto, wanda akan haka ne wakilinmu da ke can Katsina Sani Shu'abu na manumfashi ya gayyato mana shugaban jam'iyyar APC da kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Katsina din domin duba yadda wannan abin shafi ita Katsina da kuma makwabtanta. To Sani, bismillah.
Jama'a assalamu alaikum, kuma barkanmu da warhaka. Ga mu a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau za mu duba al'amuran tsaro ne da ya addabi Najeriya, musamman arewaci. A arewacin ma, idan ka cire jihar Borno ke arewa maso gabas, idan ka cire ta, to babu jihar da take bi mata wajen rigingimu na harahare da 'yan bindiga ke yi ba kakkautawa. Hakan ya sanya muka samu jigogi 50 dattawa guda biyu, wato mai girma ciyaman na APC C2ST to maslaha, sai kuma mai girma shugaban jam'iyyar PDP a jihar Katsina.
Salisu Yusuf Majiyi.
Lakari, abinda muke son mu duba kamar yadda shimfiɗa ya zo shine batun tsaro. Al'amuran nan ana ta fama da su tun 'yan shekarun baya haka. Shin ya aka yi wannan al'amari ya kawo har ya zuwa wannan lokaci ana ta fama da shi? Bari in fara da jam'iyya da ke shugabanci a jihar Katsina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To malam Sani, da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mu wannan saduwa a wannan farfajiya mai albarka. Muna addu'a Allah ya sa duk abin da zamu tattauna nan gurin ya zama alkhairi, kuma ya zama hanyoyi ne zamu gano waɗanda za su ƙara taimaka mu hukumomi wajen daƙile wannan matsala wanda muka gada. Ishin din maganar tsaro, kamar yadda ka sani, ba wani abu ne wanda aka fara shi jiya ko shekarun jiya. Wani abu ne wanda jam'iyyar mu ta APC mai albarka ta gada daga wurin tsohuwar jam'iyya mai mulki, jam'iyyar PDP. Sanin kowa ne a ƙasar nan an wayi gari maganar zuwa wurin ibada da musulmai da kiristoci ya ta'azzara. Sanin kowa ne a ƙasar nan an wayi gari duk inda za ka iske wata hukumar tsaro, na nufin hedkwata na 'yan sanda ko na sojoji, za ka iske ko dai an sa duro-duro an tare hanya ko an haƙa rami a gaban hedkwatan ta inda ba mai iya zuwa ya shiga sai da wannan protocol da aka tsara. Sanin kowa ne ƙasar nan an wayi gari duka an ka tattara hedkwatan duka da ake tunkaho da ita a kowace duniya ta tsaro shine hedkwatan ƙasa. An kai hari da hedkwatan 'yan sandan Najeriya a Abuja. So wannan abubuwan da abubuwa da yawa ire-irensu wanda muke tunanin Allah ya kawo lokaci su ne suka kaddara ma jam'iyyar PDP faduwa zaɓe a 2014 zuwa 2015. Alhamdulillahi, duka wanda ya san yadda aka taho a lokacin, yadda ka fara ambaton jihar Maiduguri, mun san a lokacin akwai ƙananan hukumomi aƙalla guda 12 ko 13 kamar yadda ake cewa wanda suna hannun waɗannan mutane 'yan ta'adda. To amma shi yanzu Allah subhanahu wa ta'ala daga kasancewa yadda aka fuskanci ƙalubale musamman na tattalin arziki mu a nan Najeriya da kuma sauran duniya yadda muke ciki yanzu, shi mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari, wanda kowa ittifaki mutumin kirki ne salihin bawa, wannan ma ya sanya har shi ɗan Najeriya ya kwaɗaitu don ya zo ya taimake shi. Sai da ya amshi ƙasar nan babu wani abu ba bai ko baƙo, an san yadda ƙasar nan ta zo, kuma bakin ƙoƙari Allah ya taimaka ita ɓarnar da ake yi a lokacin, yanzu Allah ya taƙaita mana ita don mu ba mu ɗauka shi hidima ta tsaro wani abu ne wanda wani ke iya ƙirƙirowa ko a fili ba, Allah ne ya kawo. Amma dai muna fatan Allah subhanahu wataala nan gaba kaɗan, in Allah ya sanya mun samu yadda muke so, abinda aka yi cikin shekara 16 ana yi, yanzu cikin shekara 5 an samu sauƙin abubuwan nan da yawa, kamar da kowa sai mun kace a rushe gidan nan yanzu cikin awa 5 ko awa 7 sai a rushe shi, amma kace kana son ka ƙara mai da ginin kila sai ka da shi aƙalla shekara 2. So muna sa ran Allah ya so ya yadda da addu'o'in da ake yi, in Allah ya yadda za mu samu shi ɗin al'amura.
To bari mu dawo gare ka chairman na PDP honorable Salisu Yusuf Majigir.
Assalamu alaikum.
Alaikum.
Kamar da shugaban jami'ar APC mai mulkin jihar Katsina Malam shi ta magana. Wannan magana da yi ita ce ciwon mu, ita ce matsalar mu, ita ce kuma wadda ta hana jami'ar APC ta samu nasara kan abu da yawa. Dalili kullun cin tuwo suke da miyar bara in ji Bahaushe. Kullun da sun tashi za su ce maka ai shekara kaza lokacin gwamnatin PDP ba tsaro ba kaza ba kaza ba kaza. Sai su manta yau shekara ta 6 muke ciki. PDP ke mulki ba musamman a jihar Katsina. Jami'ar APC ita ke mulki. Mulkin nan da take kuma a majalisa 100% ita ke da kujerun majalisa. Babu wata murya daya ta wata jami'a banda APC a majalisa. A wajen zartarwa inda gwamnati yake ko irin dan SN nan na je kaso mun to ba a ba wata jami'a ba na APC ne 100%. Saboda haka gabaki daya shekarun nan 6 da muke ciki yanzu da mulkin APC to kar su manta kamar yadda yake gidan nan za a dau lokaci ba a gina shi ba amma aka tashi rushe shi awoyi ne ka auna kaga kana rukun rayuwar al'ummar jihar Katsina wajen mutum miliyan 7 cikin shekara ta 6 kusan in tabbatar ma cewa kwanaki kadan ake tsallacewa a jihar Katsina ba a rasa rai ba ko ba a rasa dukiya ba a tsawon wannan lokaci kuma ina so in tunatar mu shugaban jami'ar APC na jihar Katsina cewa akwai bakin fuskoki na rashin tsaro wanda a gwamnatin PDP ba a san da su ba a gwamnatin PDP an san sata shanu amma ba a san sata mutane ba a yanzu ne aka zo da satan mutane a biya kudin fansa wanda wannan abu ba karaman tashin abin tashin hankali bane a halakar da rayukan jama'a sannan a anshi dukiyar su a talauta su noman ma a hana su mu kuma nan jihar Katsina musamman kashi 90 da wani abu bisa 100 manoma ne a ce ma ba zuwa gona ba kiyo ina magana ci gaba so gwamnatin nan ta jami'ar APC kamar nation fida shine a fahimci cewa shekaru na 6 kenan kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada kuma gwamnatoci suka yi rantsuwa cewa za su kare abin da ke cikin kundin tsarin mulkin nan cewa ainihin ita makasudin yin gwamnati ma shine a kare rayuka da dukiyar al'umma sannan kuma da walwalar su wannan walwalar fa wanda constitution ya magana ta kunshi kiwon lafiyar su yadda za su ci abinci yadda za su yi karatu da sauran sanan tsaron rayuka da dukiyoyin a yau ba magana tsaron rayuka ba magana tsaron dukiyoyin ba jin dadin ba walwalai saboda haka a takaice gwamnati ta gaza kamar yadda a bayyana a jihar Katsina ga bayanai nan wanda suka gwada gwamnati ta gaza abin da ya kamata a tashi a fuskanci gaskiya mallam shi ta ko yarda akwai matsala in aka yarda kila a yi ƙara tashi tsaye don akwai bayanan da aka yi ta yi baya wanda suka yi ta gwada cewa ba amma yadda da matsalar da muke ciki ba sai kullun a tashi a ce ma PDP ta yi kaza PDP ta yi kaza lokaci ne
yanzu sam shama na san cikin shekarar da ta gabata can wajen tsakiya haka nan najin wajen watan Satumba aka shiri na sasanci wanda shine girma Gwamna Right Honorable Aminu Bello Basari ya shiga dawa aka je aka kira wa'annan shugabannin su aka tattauna da su an sami sassauci na dan wani lokaci ba a sami harhare ba ko kuma sulwantar dukiya daga bayan abin ya bijiro kuma kamar ma ba a tabbayi ba shin ya aka yi ta haihu a ragaya
to wannan sani kila shi shugaban jam'iyyar adawa ya manta cikin bayanin da yayi ya ce lokacin gwamnatin PDP abinda aka sani satan shanu Mallam Salisu Goodluck na nan garin yana campaign na ƙasa aka halba mutum 134 a faskari kila in ka manta tarihi ba zai manta ba mu gwamnatin APC da kake magana mu dama tun da muka shigo tun 2016 da sulhu muka shigo ka manta sulhun wannan da aka shiga shi shine na biyu a 2015 da muka shigo ai mun shigo 29 ne aka rantsar da sabon gwamnati kafin a take up 2015 aka shigo sabon gwamnati shekara shi kenan da shekara biyar ne kenan shekara biyar in ka dauka ka shigo gwamnati 2015 a watan biyar watan shi da watan bakwai muna shiga 2016 da muka fara sulhu saboda dama mun shigo da wannan kwantan miyar baran da yake ana cin tore ita saboda haka tun da muka shigo gwamnatin APC dama muna shigowa tashin farko because a wannan lokacin ma babu wani shiri da aka yi babu makaman da za a iya tunkarin waɗannan mutanen da su saboda an riga an yi sake a baya sun tare miyagun makamai ta hanyoyin da duka suke ina so in tabbatar maka da ingancin da Allah subhanahu wataala ya ce muke mu ga wata AP ta rufe wannan bodojin da ake shigowa da kayan yanzu wayannan mutanen da suke gudu yanzu ana tunanin Allah da kusacin karfin su wallahi da ba inda za su je ka san mutanen ne su shigo har su da rufe Manchester so mutum da gwajin AP ta shigo dama mun shigo da su kuma ka shigo sannan idan mutane za su iya ganewa ita gwajin tarayya wanda ita ke da haƙƙin kawo tsaron nan ɗan sanda da sojoji da duk wani jami'in tsaro yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne tambayar farko da zaka fara yi shine girman shugaban ƙasar tarayya da ya zo yaya ya iske bangaren tsaro a ƙasar jiya da wata ne ya iske sojoji ƙasa ne ya iske wanda aka yi rekrutin wasu irin makamai ke da kai duk ai ba za ka dauki kodin kasan kana shugaban ƙasa kawai shikenan ba ka da gurin kana da soja sai ka tinkari mutanen da kina baka san irin ƙarfin su ba so ina so ka sani duk iske din magana an riga an buru da ni tun baya a wancan shekaru da aka wanda gangan man Peter kowa ya san nawa take lokacin akwai kudi kasai lokacin ne ya kamata a ce an tattalo kayan aiki a kalla ba su sojan Najeriya yadda yake a sojojin ECOWAS bai halasta ma a ce an waye da sojan Najeriya da kaje tun karo inda mun tafi amma haka muka zo muka iske kasai a wannan lokacin so da muka shigo wannan gwamnati da wannan shugaban kamar yadda ya maka an je an zanna an yi sulhu Allah subhanahu wa ta'ala aka samu tsawon lokaci ba ka samu irin wannan reaction din ba kamar kuma yadda muka bayani ai ita matsalar yadda ta taho in ka dauki yanzu munin ai access din ka tsana da zamfara kusan nan ne malaban wayannan mutanen
ba ga shi kuma da mai to wannan shine karshen kashin farko na wannan muhara wacce kuma Allah ya samu mako na gaba za mu ci gaba da ita inda kuma zamu zo mu duba ya aka yi jihar Zamfara da ke makwabtaka da jihar Katsina ta sami nasarar samar da zaman lafiya a cikin jihar ta amma abin ya gagare ta Katsina din kuma me yasa shi gwamnatin jihar Katsina din ya bada kai gori ya hawaye ci shi ya gaji ya cikin kokarin sa game da harkar tsaron nan kuma ta gagare shi don zo sai mu yi muku bankwana daga nan a madadin su bakin namu wato shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina Alhaji Shittu Maslaha da kuma takwaransu na jam'iyyar PDP wato Alhaji Salisu Yusuf da kuma shi wanda ya gabatar da shirin sani shi a Umaru Fashi tare da Garata Taira Abdu da ta taimaka muka haɗa muku shirin muka kawo musu a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC sai an jima.